This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariya, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Juma'a ta babbar rana 30 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Hafiz, Isra'ila ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza ta kwanaki uku don ba jami'an lafiya damar ba da rigakafin cutar shan inna ga yara a yankin, a cewar hukumar lafiya ta WHO. Isra'ila ta kai wani hari ta sama a yankin yamma da kogin Jordan, inda ta mamaye a yau Juma'a, yayin da manyan hare-haren da sojojinta ke kaiwa suka shiga kwana na uku. Wani hari da Rasha ta kai a cikin dare ya lalata wata masana'anta a birnin Sumi da ke arewa maso gabashin Ukraine.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya na ci gaba da yin Allah wadai da kiran da wata mata 'yar kabilar Igbo da ke zaune a ƙasar Canada ta yi na saka guba a abincin Yarbawa da 'yan Benin.
Kowa da kowa ya fito yi Allah wadai da irin wannan take-take da muke gani, domin abubuwa ne waɗanda idan aka yi wasa aka yi sakaci suna iya kawo mana matsala a ƙasar nan. Najeriya ta jimu ne akan haɗin kai da kuma imani da wannan haɗin kan.
A jamhuriyar Nijar kuma, hukumomin ƙasar sun dukufa wajen gyaran babbar hanyar da ta haɗa Yamai da wasu sassan ƙasar da ambaliyar ruwa ta wanke.
Mu dai tunda muke ba mu taba gani wannan irin ruwan ba, tunda muke sohi ma babu wanda ya taba ba mu labarin irin wannan ruwan.
To sai a biyo mu domin jin rahotannin da muke tafa da su. Daga nan za mu kawo muku shirin da ɗan gari, shirin da gidajen rediyon da ke ƙawance da sashen Hausa na muryar Amurka ke ɗaukar nauyin kawo muku. Wanda a yau gidan rediyon Bishan FM na jihar Sokoto da ke Najeriya zai ɗauki nauyin kawo mana, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai kun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Isra'ila ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza ta kwanaki uku a jere, don ba jami'an lafiya damar ba da rigakafin cutar shan inna ga yara a yankin, a cewar hukumar lafiya ta duniya ta WHO. Kamar yadda muka tattauna muka kuma amince, za a fara aikin ba da rigakafin a ranar 1 ga watan Satumba a tsakiyar Gaza tsawon kwanaki uku, kuma za a tsagaita wuta a lokacin aikin ba da rigakafin, a cewar Rick Peppercorn, wakilin yankunan Falastinawa a hukumar WHO. Har ila yau, shirin ba da rigakafin zai kai har a kudanci da arewacin Gaza, inda nan ma za a tsagaita wuta tsawon kwanaki uku, abinda Peppercorn ya faɗa wa manema labarai kenan. Ya ƙara da cewa Isra'ila ta kuma amince da tsagaita wuta na ƙarin kwana ɗaya idan da buƙata. Za a dai yi aikin rigakafin ne ga yara sama da 640,000 'yan ƙasa da shekaru 10. A gefe guda kuma, Isra'ila ta kai wani hari ta sama a yankin yamma da kogin Jordan, inda ta mamaye a yau Juma'a, yayin da manyan hare-haren da sojojinta ke kaiwa suka shiga kwana na uku, inda ɓangarorin biyu suka bayar da rahoton cewa an kashe Falastinawa aƙalla 16. Wani babban jami'in hukumar agaji a Majalisar Ɗinkin Duniya na jefa ayar tambaya akan me ke faruwa da kyautatawa juna, yayin da ake ci gaba da yaƙi a Gaza kuma ake fuskantar ƙalubale wajen ayyukan jin ƙai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa harin da sojojin Isra'ila suka ƙaddamar da safiyar Laraba a yankin yamma da kogin Jordan na ƙara rurrutar wutar rikicin yankin. Ta kuma yi kira ga Isra'ila da ta kawo ƙarshen hare-haren. A Amurka, mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta yi alƙawarin cewa ba za ta canza manufofin Washington na ba Isra'ila makamai ba idan aka zaɓe ta a matsayin shugabar ƙasa a watan Nuwamba, amma ta jaddada cewa lokaci ya yi da ya kamata a kawo ƙarshen yaƙin Gaza. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa Maryam za ta sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Ana ci gaba da yin Allah wadai a kudu maso gabashin Najeriya da zuga 'yan ƙabilar Ibo su sa goba a abincin Yarabawa da 'yan Benin, wanda wata 'yar ƙabilar Ibo mazauniyar ƙasar Kanada ta yi. Ga rahoton da wakilinmu Alphonse Okoro Igwe ya aiko mana daga Enugu.
Ummar kudu maso gabashin Najeriya na ci gaba da bayyana fushi kan kiran da wata mata mazauniyar ƙasar Kanada mai suna a makafeshin Sonbeja ta yi da 'yan ƙabilar Ibo da su fara sa guba a abincin Yarbawa da 'yan ƙabilar Benin domin hallaka su. A wani faifan bidiyo da aka sako a wannan mako ne aka ga matar, inda take cewa a harshen Ingilishi, lokaci yayi da za fara sawa Yarbawa da 'yan Benin guba. Ku sa guba a duk abincinku a wurin aiki, ku sa guba a ruwanku, don duk su mutu ɗaya bayan ɗaya. To sai dai kungiyar kare muradun ƙabilar Ibo ta Ohane Zendibo ta yi alawadai da al'amarin, tare da kira ga hukumomi da su gaggauta su cafko matar gida don ta fuskanci fushin doka. A wata hira da sashen Hausa na muryar Amurka jiya Alhamis, kakakin kungiyar Ohane Zendibo Dr. Alex Obonnaya ya ce, hankali baya iya ɗauka cewar wani Ibo zai sa guba a abinci na jama'a, saboda yin hakan na iya shafar kowa. Akwai 'yan ƙabilar Ibo a ko'ina, kuma duk wani Ibo mai hankali ba zai irin wannan mugun tunanin ba. Daga bisani Dr. Obonnaya ya yi watsi ta batun, tare da tabbatarwa Yarbawa da sauran ƙabilun Najeriya cewar kalamai daga irin waɗannan masu shirin tayar da zaune tsaye ba za su kasance wata barazana ga rayuwar al'ummar ƙasar ba. A cewar wani shugaban al'umma Chief Damian Duru, wannan wani bala'i ne da ya faɗa wa ƙasar, kuma hakan ya sha faruwa ba tare da gwamnati ta ɗauki wani mataki ba. Manyan mutane a baya sun sha yin kalaman da suka fi na wannan matar muni kuma ba ɗauki wani mataki ba. Ban ce ta aikata daidai ba, a hakikanin gaskiya so nake gwamnati ta saita misali da ita, ta kuma fito da tsari na yin maganin masu yin irin waɗannan kalaman.
Such utterance is quite condemnable.
Irin waɗannan kalamai abun alawadai ne, kuma yana da matuƙar muhimmanci a ɗauki mataki, in ji Chisom Iboko. Haka shi ma wani mazaunin Benin babban birnin jihar Edo, barista Sani Muhammad Idris, ya bayyana ƙin amincewa, inda ya ce,
"Ai, gaskiya ban goyi bayan kalaman nan ba, duk kalamin da za ta jawo kusuma a gari a kukuna, ni ba na goyin bayan irin wannan kalamin, saboda kalamin tana iya rusa kafa."
Kazalika barista mai nasara Kogo Umar da ke sharhi kan lamuran yau da kullum ya tofa albarkacin bakinsa da cewa,
kowa da kowa ya fito ya yi Allah wadai da irin wannan take-take da muke gani, domin abubuwa ne waɗanda idan aka yi wasa aka yi sakaci suna iya kawo mana matsala a ƙasar nan. Najeriya ta ginu ne akan haɗin kai da kuma imani da wannan haɗin kan, to saboda haka dole ne duk irin waɗannan abubuwa mu yi tir da su, mu yi Allah wadai da su, kuma mu ɗauki duk matakan da ya kamata mu yi waje da su.
Tuni majalisar wakilai ta Najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar Kanada da gurfanar da a makafeshin Sonbeja bisa zargin yin kalamai masu iza wutar ƙiyayya tsakanin ƙabilu. Ilun ƙasar. Alphonse Sokoribwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
A gaida Alphonse. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Wani hari da Rasha ta kai a cikin dare ya lalata wata masana'anta a birnin Sumi da ke arewa maso gabashin Ukraine, inda ya kashe wata mata 'yar shekaru 48 tare da jakata akalla mutane 8, a cewar hukumomin yankin a yau Juma'a. Harin ta sama ya haddasa gobara, lamarin da ya sa hukumomi suka buƙaci mazauna yankin su zauna a cikin gidajensu su kuma rufe tagoginsu. Ofishin mai gabatar da ƙara na Ukraine ya ce masana'antar ta sarrafa kwalaye ko robobin abincin jarirai da limun sha da wasu kayayyakin amfanin gida ce. Wani harin jirgin sama mara matuƙi ya taɓa wani gini a Poltava a tsakiyar Ukraine ba tare da ya haddasa wata ɓarna ba, a cewar gwamnan yankin Philip Pronin. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce ta harbo jiragen sama marasa matuƙi guda 12 daga cikin 18 da Rasha ta harba a cikin dare a yankunan Ukraine 5. Ƙarin wasu jiragen marasa matuƙi guda 4 sun kuma faɗa a yankunan Ukraine. Rundunar ta ƙara da cewa Rasha ta kuma yi amfani da makami mai linzami na Iskandar M a yayin harin. A Amurka, tsadar tsarin kula da yara da tsofaffi ya tilastawa mata barin ayyukansu da kawo tarnaƙi ga kuɗaɗen da iyalai ke samu. Lamarin ya kuma sa ƙwararru da ke aikin kula da yara da tsofaffi komawa ayyuka masu albashi mara gwaɓi a yayin da tattalin arzikin ƙasar ke tafiyar hawainiya. A kan wannan batun na iyali, 'yan takarar shugaban ƙasa biyu a zaɓe mai zuwa sun ƙudiri aniyar ɗaukar mataki a kan batun. Da kan 'yan takarar da mataimakansu akwai lokutan da suka goyi bayan ƙarin kuɗin tallafin da gwamnati ke ba iyalai masu yara da suka cancanta. Mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris, wadda ta amince ta zama 'yar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat a makon da ya gabata, ta nuna alaman tana shirin ci gaba da amfani da manufofin gwamnatin shugaba Joe Biden mai barin gado, wanda ya nemi ya zuba biliyoyin dalar Amurka a ɓangaren kula da yara tsofaffi da nakasassu don sauƙaƙa kuɗaɗen da iyalai ke kashewa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, hukumomi a jamhuriyar Nijar suna aiki tukuru domin gyaran manyan hanyoyin da ambaliyar ruwa ta wanke, musamman babbar hanyar da ta hada ya mai da wasu sassan kasar. Jami'an sun ce kimanin mutane 200 ne suka mutu sakamakon ambaliyar ruwan. Yusuf Abdullahi ya aiko mana da wannan rahoton.
Wannan ita ce babbar hanyar da ke shigowa birnin Yamai, wacce kuma ake amfani da ita zuwa sauran sassan ƙasar Nijar. Wannan hanyar ta shafe kwanaki da dama ba tare da an yi amfani da ita ba wajen kai da kawun ababen hawa, sakamakon ambaliyar ruwa da ta yi sanidiyar katsewarta.
Zai bane ga mutane na haito daga Najeriya na je Nijar don hanyar komawa gida ba hanya, kaji da lura yake ruwa tar hanya. Muna nan muna tijira mu gaida Allah za a yi, ma'aikatan nan na aiki muna nan suna aiki gurgurdan hali mu gaida za a yi.
Ko bayan wannan hanyar akwai kuma wasu muhimman hanyoyi da ke ba da damar shigowa birnin nan Yamai da su ma al'amarin na ambaliyar ruwa ya shafa. Kuma tuni hukumomin birnin Yamai suka ɗauki matakan gyara waɗannan hanyoyin, inda har ma aka fara amfani da wasu daga cikinsu. Kilain ambaliyar ruwa a bana a jamhuriyar ta Nijar ya shafi mutane kusan 400 tare da samun asarar rayuka na mutane kusan 200, sannan kimanin gidaje 40,000 ne suka ruguje tare da lalata gonaki da dama.
Mu dai tun da muke ba mu taba gani wannan irin ruwan ba, tun da muke sohi ma babu wanda ya taba ba mu labarin irin wannan ruwan, balantana mu da an matasa babu wanda ya gani irin wannan ruwan. Mutane ne wanda suka zo daga kasashen waje da interior kikin kasa, su ne suke lakacin ba mahuta ba abinda za su yi su zo, sai dai in wannan hanyar an samu an mashi magani.
Wani al'amari da ke ci gaba da ɗaukar hankulan mazauna wasu garuruwan jamhuriyar Nijar, musamman ma waɗanda kogin Kwara ko Isa ya ratsa cikinsu, shi ne yadda kogin ke ci gaba da cika da batsewa sakamakon saukar ruwan sama.
Cikin halin da muke sai dai Allah, mu gode ma dai Allah dai. Muna cikin matsala sosai tunda ko yanzu lokacin da muke ruwa yana nan ga haune, ruwa bai tsaya ba. Mai ga yarda Allah watakila nan zuwa da marke yana iya ya sa, in ya tsaya dai yana koma baya. To abin nan dai bai da magani, abin da Allah ya kawo ne. Muna nemo ga Allah sai ya yi muna abin da mai kyau. Matsala da yawa ne yana faruwa. Sun da akwai mutane da suna aikin garka ne, suna sa sure da salade da manta haka. To yanzu in ruwa ya cika babu wurin aiki, ko kuma yana shiga cikin gidajen mutane.
Ko a shekarar 2022 jamhuriyar Nijar ta fuskanci irin wannan ambaliyar ruwa, wacce ita ma ta rutsa da mutane kusan 400, kana kusan 200 suka rasa rayukansu. Yusuf Abdullahi, daga Yamai, jamhuriyar Nijar.
A gaida Yusuf Abdullahi da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa ƙarfe 11:00 na safe da minti 14. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku, tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Mai saurare, barkanmu da warhaka da kasancewa da mu a cikin shirin da dan gari, shirin da gidan rediyon muryar Amurka ke kawo muku haɗin gwiwa da gidan rediyon Vision FM Sokoto. Sunana Lawal Aliyu. A cikin shirin na da dan gari, za mu kawo muku tarihin garin Kilgori da ke karamar hukumar mulkin Yabo da ke jihar Sokoto, Najeriya. Wannan gari dai na Kilgori na da daɗaɗɗen tarihi na kusan shekaru 200. Mun tattauna da uban ƙasar Kilgori, ya kuma fara da bayyana mana sunansa.
Sunana Dr. Muhammad Jabi Kilgori, sa'in Lolo Osmaniya, sina kansala a majalisar mai ramar sarkin musulmi kuma king maker, kuma uban ƙasar Kilgori wadda take cikin ƙaramar hukumar Yabo nan jihar Sokoto.
Wannan gari na Kilgori menene tarihin shi?
To, tarihin garin Kilgori dai wanda ya asasa shi shine Ibrahim mai tutar mujaddadi, wanda yake na ɗaya daga cikin sahabbai, kuma sahabban shi wanda yake suka tashi tare tun daga Futa Toro har zuwa inda suka taho gudu da sauransu, shi na ɗaya daga cikin wanda suka wa mujaddadi mubai'a. Kuma lokacin da aka tashi jihadi, shi aka ba nauyin ɗaukar tuta ta jihadi da kuma hidda zakka tun ana a can gudu. Shi Ibrahim mai tuta da suka zauna Sifawa, shi kuma sai suka rarraba kansu domin su tafi su ci gaba da karantarsuwa da ilmantarsuwa da kuma noma da kiwo da sauransu da suke. So, shi ita ƙasar Kilgori farkon zaman shi Ibrahim mai tuta, a nan ne gari da ake ce Madagel lokacin da ɗan Fodio yana a nan garin Sifawa. To, har bisa ga dai aka yi ta tafiya har lokacin Bello, aka koma Wurno, ƴan uwan shi suna nan Dagel. To, har zuwa lokacin da dai aka yi sarakuna daban-daban har zuwa lokacin sa'i na biyar wanda aka ce Mahaliru. To, shi lokacin sadda aka yi bore na Saturu, sai aka rarraba su ƴan majalisar mai alharma, aka kai shi mai tuta Ibrahimu a sa'i, aka kai shi can kusa ga Dagel, gari da aka ce ma Kilgori, domin su kula da al'umma saboda aka rage bore daga Turawa a lokacin da aka fara. Don haka ga wannan gari ya kafu tun lokacin da mujaddadi yake sifa wannan ƙasa, kuma saboda aurataya da sauransu aka sami aka ƙara ma garin ƙasa mai yawa. Lokacin cikin zuri a shi Ibrahim mai tuta akwai wani suka aure, suka wani ɗaya daga cikinsu Muhammad ya armi ɗaya ɗan Hojo, sannan kuma shi ma sa'i Umaru ya armi ɗaya sarkin musulmi a Tiku. So, lokacin akan ba da ɓangarorin ƙasa a ce gashi nan a matsayin gudunmuwa ga amarya ta kula da gama girmamawa haka. Don haka wannan gari ya kafa tun lokacin, kuma yanzu kamar yadda na faɗa yana nan ƙaramar hukumar Yabo. Mafi yawancin mutane da suke cikin wannan gari Fulani da Hausawa da Kabawa da Gobirawa da sauransu, asalinsu noma da kiwo da sana'o'i daban-daban suke yi na cigaban al'umma.
Me yasa ake kira wannan sarauta sa'i?
To, sa'i kamar yadda aka sani, sa'i wanda yake title ne, matsayi ne na hidda zakka. A lokacin daular Usmaniya, shi wanda an asasar na wannan sarauta ta Kilgori, sa'i Ibrahim mai tuta, shi yake da haƙƙi na zagayawa duk inda wanda ya cimma zakka yake, wanda adda shanu ko tumaki ko awaki ko ya noma, shi ka zo ya hidda haƙƙin Allah. Wannan zakka sai ya hissuwa, sai a kawo nan bagire kamar shi a rike da baitul mali, inda za a zo a tara wannan zakka, kuma bisa ga umarni da aka tsara waɗanda suka cancanta a ba su zakka, kuma shi adda shi yake basuwa bisa ga tsarin da shi Shehu Mujaddadi ya basuwa.
Jerin abubuwan da aka san garuruwa da shi waɗanda suka kafu, shi menene Kilgori ta yi ƙaurin suna wajen shi?
To, Kilgori dai lokacin yaƙe-yaƙe a cikin kware take, don haka tana cikin kware da Dausayi da Fadama da wurin kiwo da wurin noma. Don haka garin Kilgori, ƙasar Kilgori, ana ce mata Kilgori birnin duci, gewa take da duci, kuma gari ne na Hillani da Hausawa da kuma masu noma da kiwo, kuma tana da albarkatun ƙasa da yawa waɗanda mutane ke amfana.
Gashi kai ne sa'i na goma, shi menene ainihin gudunmuwar da wannan sarauta take bayarwa ga masarautar daular Usmaniya?
To, daular Usmaniya kamar da ka faɗa dai, da kakanninmu duka wanda suka rika sa'i tun na farko Ibrahim Maitutu har zuwa yanzu duk ayyukan da an kai na kafa daular Usmaniya tare da su an kai da gudunmosu da ba da goyen bayan su kuma wanda aka sauna sarauta mai ilimi ne na furu'a masani ne kuma a lokacin bisa ga amana aka bashi wannan rika zakka kuma in aka tashi yaki shi yake dauke da tuta kasan yaki lokacin za a yi yaki ko nana akwai wanda yake gaba akwai wanda suke ba akwai wanda suke hannun dama da hagu to shi yana cikin shi yake kan gaba dauke da tutar jihadi shi yake kula da duk wani manuba kamar shi at front line commander wanda a gaba wanda idan ana son ai advance a ci gaba shi zai tadda tuta ai gaba idan ana son a karya ko ai dama ko ai hagu shi za a ba umuni kasan ga yaki akwai commander wanda yake dauke da tuta sannan akwai theater commander wanda shike ba da umurni ga abin da za a yi so shi mai tuta Ibrahimu shine wanda a dauke da tuta jihadi ta dan hodiyo kuma duk yakukan da aka yi shi yake dauke shi yake kan gaba shi mahaziki ne mayaki yana da takobin shi yana bisa doki kuma yana rike da wannan tuta da shi aka kafa wannan daula kuma duk inda aka tahi da shi yana wannan aiki na dauka tuta duk sarakunan musulunci da aka yi
to ko akwai wani sarki da ya fice cikin sarakunan wannan gari na Kilgori
kwarai dukan su kaga shi daga baki daga shi Ibrahim mai tuta shi asasa wannan sarauta da shi dan saboda shi a ɗaya daga cikin karabai kuma aminan dan hodiyo don hakan ga daga shi sai dani Muhammadu sai kuma kanin Muhammadu Umaru sai wanda Haliru shi sultan hicen da yayi Umaru shi yayi hice saboda lokaci ne an kace Sokoto shina ɗaya daga cikin wanda suke tare da sarkin musulmi a tayaro Ahmadu da aka zo aka gwabza a giginya shina dauke da tuta ba as aka tashi baran ba a ci yaki ba ko wani turawa ba su ci ba kuma dundunar ci sarkin musulmi a tayaro su je suka shawara cewa su za su yi hijira su tafi Makka suna kan tahiya su kuma turawa su haka akwai hadari in sun ka basu sun ka tai sun atta su shiyo shiri su taho su saki mai da makani don haka sai suka bi su aka tai can wani gari da aka ce ma Burmi can kasar Adamawa inda yake anan ne aka yi wani wata gwabzawa tsakanin su cikin karamar kuma funuka ko yanzu haka akwai hubba da can inda aka yi wannan gwabzawa tsakanin runduna shi sarkin musulmi at-tahiru da kuma turawa to nan ne aka suka kashe shi da sa'i Umaru sauran runduna suka wuce suka tai har Sudan yanzu sune suka kawo wani gari da ake cewa mai Yurno a can Sudan so shi wannan sa'i Umaru shi ya hice saboda gare shi ne aka yi wannan yaki kuma suka yi wannan ƙarhin imani suka huskanci tura kuma suka yi jihad suka yi hijira suka tafi to da yake an kashe can tun yana da ana dawa nan ku sai aka ba dan shi Haliru shi aka ba shi wannan tuta wannan sarauta ta sa'i to da gare shi sai wanda amma hahi na sa'i Abubakar wanda shi kuma lokacin shi tura suka mai da tuta da suka yi jaki can Burmi aka ci aka samu wannan akasi sai suka tahi da tutar to lokacin Salon Ahmadu shi kuma mahaji na sai Abubakar aka dawo da tutar 1960 da Sardauna ya zo Sardauna Ingila ta zo ta ba Sardauna tuta Sardauna ba sarki musulmi Abubakar tuta shi kuma sarki musulmi Abubakar ya ba mahaji na sai Abubakar su waɗanda su suka yi hibice cikin masu sarauta Kilgore daga cikin goma din da suka yi a zuwa yanzu har lokaci na
kai magana akwai al'ummomi daban-daban da kace kabawa da Fulani da sauransu ya zamantakewar su take tsakani
a zamantakewar su lahiya lau take ai shi kasan zamantakewa tun zamanin jihadi ai duk wayan ga mutane suna tare da dan hodiyo da yawan su wasu Adalawa wasu Gobirawa wasu gasu nan fanni daban-daban da suna taimakawa wajen sha'anin jihadi don haka ga lafiya lau suke yan uwan juna akwai auratayya akwai bahinta akwai kuma ci gaba kware da gaske domin mutane sun shekaru ana tare uwaye da kakanni kaga babu wata matsala a halin yanzu
to wani kira za ka yi ma al'umma musamman akan abin da ya shafi zaman lafiya
to muna ƙara kira ga al'umma da a ci gaba da kula zaman lafiya yahi komi yahi sarki ya zama dan sarki don hakan ga muhimmin abu ne mutane su kula da zaman musamman tsaro ya zama kowa yana fadake yana bada gudunmawa ga harkar tsaro yana bada gudunmawa ga harkar ilmi shine babban jari wanda zai sa a samu ci gaba
mai saurare karshen wannan shiri kenan na da dan gari inda muka ji tarihin garin Kilgori da sarautar sa'in daular Usmaniya A madadin gidan rediyon muryar Amurka da ya dauki nauyin kawo muku wannan shiri tare da haɗin gwiwa da gidan rediyon Vision FM Sokoto. Lawal Aliyu ke muku fatar alheri.
Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
A gaida Lawal Aliyu daga Vision FM Sokoto da ke Najeriya. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email.
Sako na farko ya fito ne daga Sani mai langilange Yalwa Yawuri inda kace lalata fiye da kadada 700,000 da gidaje 80,000 da ambaliyar ruwa ta yi bana a Najeriya. Abin alhini ne matuƙa. Da fatan Allah ya ba hukumomi da abin ya shafa ikon shawo kan lamarin. Sai sako na gaba da ya fito daga Shehu Adamu Rajau. Kace salam VOA Hausa. Dan Allah ku tambayar mana gwamnatin mu ta jihar Niger. Shin waya yake ciki ne game da batun aikin titi na kilomita 5 da ake a dukkan kananan hukumomin jihar? Domin dai mu a nan karamar hukumar tamu ta Rajau aiki fa ya tsaya. Da haka muna buƙatar a fitar da mu daga duhu. Sai sako da ya fito daga Sanusi Madattai da Magara da Isu Makeri Madattai da Yakub mai aski Madaraka inda kuka hada gwiwa kuka ce salam VOA Hausa. Hakika mu ƴan ƙasa muna lalai marhabun da sabuwar doka da za ta hukunta waɗanda aka samu da laifin aikata ko kuma taimakawa ta'addanci da kuma cin amanar ƙasa wanda shugaban ƙasar mu ta Jamhuriyar Niger General Abdulrahman Tani ya rattaba mu hannu. Dan haka muna kira da kowa da kowa da a kwanta damara a zo a hada hannu domin gina sabuwar Niger. Sai sako na ƙarshe da lokaci ba mu damar dauka a yau da ya fito daga Alhaji Ali Gusulu kakakin Samar Zaria jihar Kaduna a Najeriya. Kace hakika halin da kasar mu ke ciki yana buƙatar dagewa da addu'a. Da fatan Allah subhanahu wataala ya kawo mana tsaro da kwanciyar hankali a ƙasar mu Najeriya, Afrika da duniya baki daya. Ya yi mana dukkan kunci da damuwa. To amin summa amin. Da fatan za a ci gaba da aiko sakonni masu ma'ana. Sai an ji mun ku.
A gaida Hawwa Sharif. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice.
To a takaice, Isra'ila ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza ta kwanaki uku a jere don ba jami'an lafiya damar ba da rigakafin cutar shan inna ga yara a yankin a cewar hukumar lafiya ta duniya ta WHO. Kamar yadda muka tattauna maka kuma amince, za a fara aikin ba da rigakafin a ranar 1 ga watan Satumba a tsakiyar Gaza tsawon kwanaki uku, kuma za a tsagaita wuta a lokacin na ba da rigakafin a cewar Rick Peppercorn, wakilin yankunan Falastinawa a hukumar WHO. Isra'ila ta kai wani hari ta sama a yankin yamma da kogin Jordan inda ta mamaye a yau Juma'a, yayin da manyan har-haren da sojojinta ke kaiwa suka shiga kwana na uku, inda bangarorin biyu suka bayar da rahoton cewa an kashe Falastinawa aƙalla 16. Wani babban jami'in hukumar agaji a Majalisar Ɗinkin Duniya na jefa ayar tambaya akan me ke faruwa da kyautatawa juna yayin da ake ci gaba da yaƙi a Gaza kuma ake fuskantar ƙalubale wajen ayyukan jinƙai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa harin da sojojin Isra'ila suka ƙaddamar da safiyar Laraba a yankin yamma da kogin Jordan na ƙara ruruta wutar rikicin yankin. Ta kuma yi kira ga Isra'ila da ta kawo ƙarshen har-haren. Wani hari da Rasha ta kai a cikin dare ya lalata wata masana'anta a birnin Sumi da ke arewa maso gabashin Ukraine, inda ya kashe wata mata 'yar shekaru 48 tare da jakata akalla mutane 8 a cewar hukumomin yankin a yau Juma'a. Harin ta sama ya haddasa gobara, lamarin da ya sa hukumomi suka buƙaci mazauna yankin su zauna a cikin gidajensu su kuma rufe tagoginsu. Ofishin mai gabatar da ƙara na Ukraine ya ce masana'antar ta sarrafa kwalaye ko robobin abincin jarirai da liman sha da wasu kayayyakin amfanin gida ce.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma mun sake dawo a shirinmu na dare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu kan a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai, sai kuma Julius Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Rob McLean. Ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na Murya Amurka ke muku fatan alkhairi.